tsaye sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karo akan mitoci 24 41 da kuma 60 masauraran mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM ko kuma VOA Africa zango na 102.5 kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa ta internet a koda yaushe akan voahausa.com sauraron mu assalamu alaikum Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel daga Washington DC muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na dare kuma na karshe a wunin yau in an dan jima kadan zamu bude layin mu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku na kashin kanku akan duk wani al'amari da yake cin fito a kuriya kamar kullun dai lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku ita ce alamar ƙari 1202 205 2655 kada a manta sai am danna alamar ƙari wato plus kafin a jero lambar kafin nan sai ku gyara zama don sauraron labaran duniya
to jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga cikakken labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel Babban sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga shugabanni da suke sauraron matsalolin mutanansu yayin da zanga-zanga ke ci gaba da karuwa a birane a fadin duniya. Da yake magana da manema labarai a yau Juma'a Guterres ya ce abu da yake karara akwai matsalar rashin yarda tsakanin mutane da gwamnatocinsu na siyasa. Akwai karuwar barazana game da alƙawarin da aka yi wa mutane. Ya kuma bayyana matsalolin tattalin arziki da bukatu na siyasa da wariya da kuma cin hanci da rashawa a matsayin wasu daga cikin matsalolin da ake dake haddasa yawan zanga-zanga. An samu barkewar zanga-zanga cikin wannan shekara a kasashe masu yawa da kusan dukkan nahiyoyi. Wasu harhara ta sama da ake zargi daga sojojin Amurka ne ya fada wani sansanin mayakan kungiyar ISIS a yankin Puntland na kasar Somalia a cewar mazauna yankin. Wani da ya shaida lamarin wanda ya zanta da muryar Amurka kan halin da ake ciki ya ce kusan makamai masu linzami hudu aka harba daga wasu kananan jirage marasa matuki na Amurka inda suka afka wani yankin tsibiri a yau Juma'a dake kusa da ƙauyen Amera mai tazarar kilomita 150 daga kudancin Basasu da muryar Amurka ta tabi jami'an tsaron jihar Puntland kan batun sun ce su ma sun ji ne a labarai amma ba za su iya magana ba saboda suna tsake tattara bayanai Ya zuwa yanzu dai babu wasu bayanai akan takamaiman abin da ya faru kuma kowa ya kai harin duk da haka an san yankin ne a matsayin wata maboyar yan kungiyar ISIS a Somalia haka kuma dakarun Amurka sun sha kai hari a yankin a cikin wannan shekara to labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Akalla mutum biyu masu zanga-zanga aka kashe a wani gangamin nuna kin jinin gwamnati a babban birnin Iraq a yau Juma'a cewa jami'ai lokacin da jami'an tsaro suka yi amfani da barkonan tsohuwa domin tura dabban masu zanga-zangar baya daga wajen da ya fi ko ina tsaro a Baghdad zanga-zanga ita ce karo na biyu da aka kwashe tsawon mako ana yi tun farkon watan Oktoba domin buƙatar kawo ƙarshen matsalolin cin hanci da rashawa da rashin aikin yi da kuma gyara ga tsarin siyasar ƙasar da ya lalace Masu gwamnati sun kira ga 'yan kasar Iraq da suke da su fita kan titina a yau Juma'a wanda take zama daidai da cikar Prime Minister Abdul Mahdi shekara guda tun da ya hau kan mulki kuma cikar wa'adin kenan da manyan jagororin 'yan shi'an kasar suka ba shugaban da ya samar da sauye-sauye amma an fara gangamin ne da wuri inda ɗaruruwan mutane suka taru a dandalin Tahrir tun yammacin jiya Alhamis Wutar daji ta fara ci a arewaci a wato a arewaci da kudancin jihar California ta Amurka wadda ta tilasta kwashi a kalla mutane 50,000. Kamfanin da ke samar da wutar lantarki da iskar gas da ake kira Pacific Gas and Electric ya katse wutar lantarki ga dabban gidaje a yankunan kawo wato domin shawo kan yaduwar gobarar. Haka kuma kamfanin ya gargadi cewa da alamu zai ci gaba da katse wutar wasu yankuna a ƙarshen makon nan. Kamfanin dillancin labaru na Associated Press ya ce dauke wutar lantarkin ya shafi mutane 500,000.
Sar shirin kenan da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Madalla, yanzu bari mu shiga taskar rahotannin namu. A Najeriya, gwamnatin tarayya ta ba ma'aikatu da hukumomin ta umarnin biyan naira 30,000 a matsayin mafi karancin albashi a kasar. Wannan ya biyo bayan amincewar majalisar tattalin arzikin kasa da kuma hukumomin kwadago. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoto.
Umarnin ya nuna cewa za a fara biyan ma'aikatan ne daga watan Afrilu na wannan shekara. Kuma a daidai wannan lokacin ne shugaban kasa ya sa hannu a dokar karin albashin. Sai dai abin da ya dauki hankali shine ba a bada umarnin haka kawai ba. Domin bincike ya nuna cewa an sa kuɗin da za a yi amfani da shi wajen biyan ƙarin albashin a kasafin kuɗin shekara 2020. Ƙwararre a tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Yusha'u Aliyu ya yi ƙarin haske akan yadda biyan albashin zai ɗore ganin cewa tattalin arzikin ƙasar na tangal-tangal.
To gwamnati tana da hanyoyi da dama wanda za ta samar da irin waɗannan kuɗaɗe, sannan kuɗaɗen da za a samar ɗin wanda za a biya albashi ɗin kuɗaɗe ne lalle wanda suke da yawa, amma ko da lokaci mu abin da muke kallo shine shin wannan kuɗi zai iya canza rayuwar ma'aikaci. In kuɗin zai iya canza rayuwar ma'aikaci, to lalle zai canza al'amuran da za su gudana a cikin ƙasa, saboda duk abin da aka ce mu albashi al kuɗaɗe ne waɗanda aka bayar da su domin a yi abubuwa na rayuwa. Za ki iska cewa duk albashin da aka tsara ana tsara shi ne ya samar da kuɗin zuwa aiki na ɗaya kenan, na biyu kuma ya samar da kuɗin kula da lafiyar ma'aikaci, na uku kuma ya samar da abubuwan kula da irin lafiyan iyalan wannan ma'aikaci.
Shi kuwa daraktan ma'aikatar al'adun gargajiya ta ƙasa Shegurun Shewe ya ce ba ƙarin albashi ne abin da ya kamata mahukunta su yi a yanzu ba.
Mutane suna da karamin tunani, ba 30,000 ba ne magana. In ka karba 30,000 ka kashe 10 na shiga moto kawai, ka kashe 10 na siya gas ko na abin dafa abinci. Me yake abin da ya kamata mu yi? Ya za mu yi jaran kasan abubuwa kasu yi tsada a kudu da ya ka ba mutum? In ba hada kai yanzu wani yanzu ya san wannan kayan ya so ta 10,000 zai sa 30,000 a kai, ina amfanin talaka? Talaka yake cutar talaka ba da aka ko an sa 30,000 ba shi ba ne maganan za mu yi musamman jara da zai mana tamako wanda kowa zai gin arzikin wannan 30,000. In ba haka ba nan da shekara biyu ku sai a fara cana neman 50,000 kuma.
Wata ma'aikaciya ta gwamnati ta bayyana ra'ayinta a game da wannan takaddamar.
Sunana Christiana Gokir, ni civil servant ne a Federal Ministry of Information. To karin albashin nan ko a yau da na je kasuwa tun kuɗin bai shiga ba, kaya sun tashi. Kaya sun tashi kuma muna jin waiwai, akwai kari a tax, akwai kari a VAT. To ya za mu karasa? Za mu iya sayan wani abu da kuɗin kenan? Ba mu samu kuɗin ba daga jin labari kawai kaya sun tashi.
Abin jira a gani shine irin tasirin da ƙarin albashin zai iya yi idan ma'aikatan Najeriya sun fara karɓa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Allah ya mana muwafaka. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a, yau ranar ku ce ta bayyana ra'ayoyinku na kanku. Kuma lambar da za ku kira ita ce alamar ƙari 1-202-205-6555. Amma kamun mu kai ga yin haka, ku shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To da alamun mun samu kiran mu ta farko daga jihar Kano. Wace kan layi a jihar Kano?
Na'am, mai magana Rabi Musa mai jarida Kofarin Bai daga nan jihar Kano.
To menene ra'ayinka mai jarida?
To ni ra'ayina gaskiya shine kamar yadda gwamnatin tarayya ta rufe iyakokin shigo da kaya ta ci anyaka ne don kada shigo da tabarma. Ni gaskiya a matsayina na dan Najeriya kuma dan jihar Kano ba na goyon bayan wannan ra'ayi saboda an hana shigowa da kaya dan shinkafa. Amma sai gashi matsaloli kuma sun shafi kayan da ba su da alaka da shinkafa. Batirin radio da muke siya naira 30 amma yanzu ya kuma ya da yi da amfanin wannan a haka waɗanda suke da arzikin kamar 100 yanzu ya dawo na 50 wani na 30 wannan ba alheri bane ba. Ina fatan gwamnati ya kamata in za a toshe border to a iyaka a da iyaka abubuwan da suka shafa bai kamata laifin wani abu ya shafi wani abu ba. Ko nan nan kwaman magoro wanda muke siya naira 50 yanzu ya komo naira 100 ko 200 kin ga wannan abubuwa bai kamata laifin wani abu ya shafi wani abu. Ya kamata in za a hana border shigowa to a tsaya iyaka abin da yake muhimmi wadancan wanda bai shafi wannan ba a dinga bari ana shigo shi. Ya kamata
to mun gode sosai mallam Rabi'u mai jarida da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma bari mu koma jihar Kaduna. Wake kan layi daga jihar Kaduna?
To ajiya sunana Mursala ne, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To na Rigasa menene ra'ayinka?
To ra'ayina guda biyu ne hajjia da yake kun samu masu buga wannan fom muna zazzagawa jihohin kasar nan mu ga mutanen kwarai mu ba da shawara don su zama shugabannin mu ji daɗi. Hakan yake sa na hango wani bawan Allah Alhaji Bala Gagga wanda dan takara ne na ciyama din karamar hukumar a Yawuri wanda muke in Allah ya sa da Allah ya bashi wannan nasara saboda kyawun ɗabi'o'in sa.
To kaga yanzu kana dan mishi campaign ra'ayinka muke so mu ji yanzu kawai akan wani al'amari da ya jame ka.
Eh to ba ku ai shi sa nace guda biyu ne. To ra'ayina na biyu shine muna ƙara kira ga mai girma shugaban kasa wannan hanyar nan namu da ake yi daga Abuja zuwa Kano don Allah dan sa annabi ya kamata ya bincike ma'aikatan nan. Gaskiya tafiyan yana aikin hawaye, ana hatsarori, ana mutuwa a hanyoyin nan, da kuma dukunkuna nan sun zo na Christmas Day da sauransu. Da fatan za a sa ido ko kuma su buɗe hannu ɗaya su rufe hannu ɗaya tun daga Abuja har Kano a ce su rike hannu ɗaya suna gyara ba dukkan cita da bashin ana hatsari ba. Da fatan za a tashi lafiya.
Mun gode mallam Murtala. Yanzu kuma sai jihar Bauchi. Wake kan layi daga Bauchi?
Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amurka. Mai magana
wa alaikum assalam
kafin madaki karamar kumar Ganjo a jihar Bauchi.
To na kafin madaki menene ra'ayinka yau ranar ku ce?
To ra'ayin mu dai shine da alƙawarin da baba dai alƙawari dai bai cika ba.
Ta yaya?
To alƙawura dai yanzu dai an yi shekara hudu yanzu yau shekaran ya dau mi katin shekara 8 yanzu yana da wata 5 ba kadan.
Amma ka tuna abin da ya faɗa lokacin yace in aka in mutun ya karye aka mishi dori sai ya dan jiji kiti kun nan ya dawo.
Eh to ai jikin yanzu ana ji to kuma ba ga alamun da aka samu sauki ba.
To Allah ya kawo mana sauki.
Yawa don haka muna kira shugaba Muhammadu Buhari dai yayi dai abin da zai iya ga ya kyauta ta mu yana ji alƙawarin da ya dauka dai ya cika shi.
To shikenan Allah ya sa sako ya kai ga wanda aka isar da.
Yawa yawa madalla
mai godiya muke to yanzu kuma kira mu na gaba daga Sokoto. Wake kan layi daga Sokoto?
Alhaji Isa Musa mai santana daga gidan Hamma.
To Alhaji Isa menene ra'ayinka yau?
Ra'ayina kin ta wannan da an ka sa aboda dai wallahi mutulakoki sai dai abinda hali yayi kawai.
To amma ba ku gani rufe bodan kamar yadda wayansu manoma suka ce su bana ai tafi bara hakan ya ce maka
da manyan manoma ne da kai musu haka din na amma mutulakoki ai ba ji daɗi a haka ba din.
To Allah ya mana maganin abin da ya fi ƙarfin mu.
To amin kuma amin.
To yanzu kuma bari mu tafi jihar Nasarawa, wake kan layi daga Nasarawa.
Yawwa, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
Yawwa, sunana Ososhi Oga daga jihar Nasarawa. Wallahi nayi shekara ya ci goma ina nema wannan bai same ku ba sai yau.
Yau ranar ka yau ka canki sa'a kina.
Wallahi nayi sa'a nagode. Abin da zan yi magana nan shine. Wallahi shugaban kasa Buhari yana yin kokari sosai. Mu a nan jihar Nasarawa akwai program da an kawo na noman shinkafa. Tun daga watan biyu na shekarar nan ana yi ba ba mu kaya ba sai a watan takwas. Lokacin da ya kai lokacin da za a yi noma. So sun ba mu kaya sun ce akwai kudi a ciki. To gashi har yanzu bai su ba mu kudi ba balle mu je mu yi noma. To irin wannan shine ya sa ba za mu ga laifin shugaban kasa ba. Sai mu ce wanda an sa su su yi aikin su ne suna da laifi. Don Allah idan ji shugaban kasa in an yi program. To shirin interviewin wanda an yi saboda su. Muna roƙon waɗannan mutane don Allah su rike su ba mu mutane kaya. Domin za mu je mu yi noma ne rani kuma. Kuma daidai lokacin da za mu yi kenan don Allah muna roƙon su. Su ba da wannan kuɗin sun ba mu kaya ma mun yi asara kamar mun saya ne.
To muna fata.
Mun kashe kuɗi an ba mu. To na gode da fatan wannan kuka da na yi. Allah zai sa za su ji su ba mu kuma
noman kuɗi. Na gode da kuka da na yi nan naka. Yanzu kuma bari mu koma jihar Kaduna, wake kan layi daga Kaduna. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi, wake kan layi. Ko za ka dan daga muryarka, kaman kuma rediyonka ya yi sama, ka dan rage sautin rediyon sai ka dan daga muryarka kaɗan.
Ina rage shi.
Yawwa, to yanzu muna jin ka. Mene ne ra'ayinka?
Tsira idan shi ne, tsira game da kan batar da ake sai naira 30 da amma yanzu gashi ya da naira 100
sai ce haka
ya kamata gaskiya wannan mukan kulle bodan da ake gaskiya kamata a bude wannan bodan gaskiya
to Allah ya kyauta
amin Allah ya samu dace
amin amin mun gode da wannan ra'ayin naka
kullu na kai muku bana samu kuna kai kullu iska guda ina neman ku bana samu
masha Allah yau ka cin ki sa'a kenan
wallahi Allah ta nagode sai Allah samu dace
amin amin to yanzu kuma bari mu tafi amin amin bari mu tafi jihar Benue wake kan layi daga Benue
boyi ne mai katako daga jihar Benue
to boyi mai katako menene ra'ayinka a yanzu
wato ra'ayi na magana kullu zo akan magana kullu bodan nan ne
to
gaskiya talakawa suna cikin wani mugun kuncin rayuwa ne saboda wannan kullu bodan da aka yi wallahi kaya yanzu nan ya tashin goron zabi yanzu kamar maganar ta batar nan wallahi shi yafi cewa na kutuwa ko ne wallahi
haka
ba abinda zaka sai abinda kace sai naira 20 ga yanzu ya tashi naira 60-50 kaga kuma abin talakawa yanzu suke samu su ci
kaga akwai wanda suke da ra'ayin cewa ai rufe bodan nan zai sa mutane su yi tunani su kirkiro hanyoyin da zasu magance matsalolin da ake fama da su a cikin gida
eh da wannan din da amma dai kuma na talaucin kashi afi yawa yanzu
to Allah ya mana maganin su
amma mun nagode
yawa mu ma mun gode to yanzu bari mu tafi jihar Kaduna wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wake kan layi
aja aisha barka da yamma
to barka ka dai Alhaji Musa Garo
nagode sunana Alhaji Musa Garo mai rido da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
to yaya ina ra'ayinka menene ra'ayinka yau
to alhamdulillah ai wannan Alhaji Balangas gadin da yake magana chairman na yawur local government mutumin kirki ne idan haka kika ji mutalama ya yaba da al'amarin shi ko muna fatan mutane za su yi shi
Allah mai zaben
alheri Hello kina jina akwai wani alhakin karshe da ke bawo local government karamar hukumar Dusau ya ce gaskiya ina jinjina muku da kuke ba mu damar ra'ayi muke irin wannan abubuwan sakon mu da irin ra'ayoyin mu da sauransu
mu ma mun gode ku kuke ba mu kwarin gwiwa
kuma da karshe ina kira gwamnatin jihar Kaduna gaskiya ba abinda talakawan Kaduna suka zabe ta take musu ba saboda duk duniya ba kasar da za a ce za a yi ta ba kananan yan kasuwa saboda duk irin abubuwan da ake ana wulakanta yan kasuwa ana koransu har shugaban committee shi kace rushe rushe Hafiz Bayar yana magana cewa talaka ya koma gida ya sai da kaya kofar gida. To wannan gatsan da yake mana mu tabbatar da talakan jihar Kaduna shi ya dora Malam Nasiru akan wannan kujera ta gwamna. Muna kira ga mai girma gwamnan jihar Kaduna ya takawa Hafiz Bayaro a irin wulakanta ɗan kasuwa da yake yi. Domin wasu suna shaye-shaye ne, wasu suna sace-sace ne, sun bari sun dawo cin kasuwa. A cewa ba za a yi kasuwa da karamin ɗan kasuwa ba, wannan ba shawara mai kyau bane. Ana fama da tsaro, bai kamata a ce ana wulakanta karamin ɗan kasuwa ba. Kace ina fatan wannan kira da muka yi ya ji kunnin mai girma gwamnan jihar Kaduna.
Amin. Amin, mun gode Alhaji Musa da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu tafi Naija, wake kan layi daga Naija.
Ibrahim ne yake hula a garin Naija da Yakimba.
To, Mala Ibrahim, menene ra'ayinka?
To, ra'ayina yau guda biyu ne. Na farko da Murtala da shi Alhaji Musa Ngaro sun isa mana da shiga bisa ga ainihin wannan dan takara na jihar na Yauri, Alhaji Bala Gagga.
Haka.
Muna mishi fata alkhairi, Allah ya kai shi a wannan kujera, kuma muna fata da ainihin ɗan Yauri. Mazaɓar Yauri su zaɓe shi saboda mutum ne mai kirki kuma mai aikata ayyuka na alkhairi.
To, mun gode da ra'ayin nan naka. Sai yanzu kuma bari mu to muna jauraron ka. Yanzu kuma bari mu tafi garin Yauri, wake kan layi daga Yauri.
Hajja, kina magana da ɗan Ashaba mai fata daga Yauri.
To, Malam Alhaji ɗan Ashaba, menene ra'ayinka yau?
Ra'ayina ni ma kamar yadda ƴan uwana suka gabata, ina so in yi amfani da wannan dama in kira ga mutane Yauri don musamman da shi ba su zaɓi Alhaji Gagga a matsayin chairman, a matsayin sandan manomi, ma'aikacin gwamnati. Kaga idan manoma suka zaɓe shi, ina tabbata tabbacin insha Allah kowane manomi zai samu taki akan kare, don babu abin da ke wahalar da manoma wanda ya wuce takin zamani. Fata Allah Ubangiji ya ba mu nasara.
Amin. Allah ya sa, mun gode sosai. Yanzu kuma bari mu nufi Zaria, wake kan layi daga Zaria.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Muna
barka da aiki.
Barka ka dai. Wake kan layi.
Idris. Idris ne babangi.
To, Malam Idris, menene ra'ayinka yau?
Ra'ayina to a dai tausaya ma talakawa dai game da halin da ake ciki a wannan kasashe, da ko nake ba Buhari shawara. A tausaya ma talakawa dan wannan zabe da aka yi an yi ne dan ana sani.
Haka.
Amma zahiri duk da ya hau, wallahi talaka ya shiga matsalar rayuwa ne wanda fiye da yanda yake da. Amma da Allah muna ba shawara, in dai ya yi abin kirki to kan shi ma, in ya nutsu ya kan shi ma.
Haka. To, mun gode sosai.
Haka ya yi da kyau ruwan shi, bai da kyau kuma ruwan shi, Allah ya tashi mu lafiya.
Amin, amin, Malam Idris. Yanzu kuma bari mu tafi Zuru, wake kan layi daga garin Zuru. Hello. Hello, wake kan layi. Wa alaikum assalam. Ya sun ba ma jinka sosai da alamun dai wannan layi ba ma. To, yanzu kuma bari mu tafi Kwantagora, wake kan layi daga Kwantagora. Hello? Ta masu raro, har yanzu dai layin ma buɗe yake, za ku iya kira ku bayyana ra'ayinku. Yau Juma'a, ra'ayinku ne na kanku akan duk wani al'amari da yake dame ku. Daga jihar Kaduna, wake magana?
Isa ɗan mujin mai daga jihar Kaduna, kangon Lango.
To, menene ra'ayinka?
Kanzo duka gannan ta juna su.
To, muna sauraron ka.
Ra'ayina shi ne, gaskiya Muhammadu Buhari ina ga yau da hausu gaba kasar ne, dan bai rike fita kasa an duniya ba waran talaka bane.
To.
Yawwa, ba abu ba.
Me yasa kace haka?
Ba shi kullun wannan ya kasa wannan ya wannan kasa wannan ne wayo gobe a wannan kasa.
Eh.
Kuma gaskiya magana da kake magana ni shi din nan gaskiya ana kama dai kawai an adawa ne, ba ana kama da cikin gida bane. Idan ka da biyan APC din ta rubuta da kace ba za a ma komai ba, amma ne ka rubuta mutiya ne to za a kama ka duka a malaka ta ka a duniya.
Amma ba ka gani ana kama wayansu ma ba kawai ɗan APC ake gurfanarwa a gaban kotu ba?
To, idan aka kama da DDP guda ɗaya, suna kama da APC guda ɗaya, to na kama da DDP kaman guda 30. A ga abin da ake jira, a ga an yi kai kenan.
To, mun gode da wannan ra'ayi naka. masu sauraro, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo mu anan ya cewa karfe 5 saura minti 4, wanda yazo daidai da karfe 9 da minti 46 a Nigeria da Niger. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice. Yau ne shugabannin kule-kule din kwallon kafan kasar Jamhuriyar Kamaru suka gudanar da taro da ministan wasanni da motsa jiki na kasar a birnin Yaounde, anda suka mika koken su ga ministan kan irin rashin kudade na gudanar da ayyukan su da ma ci gaban gasar na kakar wannan shekarar 2019 wanda aka dakatar domin matsalolin da suke fuskanta. Ministan yace zai duba al'amuran nasu amma har sai ya tattauna da shugaban club din kwallon kafa na kasar Kamaru Pinkafoot Saidu Bamanjoya, kungiyar kwallon kafa ta duniya FIFA. A cikin rahotonta na watan Oktoba shekarar 2019 tace kasar Kamaru ta zamto ta 52 a nahiyar muta Afirka, sannan dan buga tamola na kasar Kamaru Chipo Timotin ya zamto na 8 a cikin jerin sunayen masu taka leda a nahiyar muta Afirka. Kocin da ke horar da matasan kasar Jamhuriyar Kamaru ɗan kasar shekaru 17 waɗanda suka je kasar Brazil domin buga kofin duniya na matasa ya kori dan tsohon captain din kasar ta Kamaru Samuel Eto'o a cikin club din. Yace dan Samuel din dai yanzu bashi da kamala na bugawa kasar Jamhuriyar Kamaru ta Mola a wannan shekarar. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Sai da Muhammad Garba Awal. Kafin mu karkare shirin masu sauraro ga labaru amma a takaice.
To a takaice, babban sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya kira ga shugabanni da suke sauraron matsalolin mutanen su yayin da zanga-zanga ke ci gaba da karuwa a birane a fadin duniya. Da yake magana da manema labarai a yau Juma'a, Guterres ya ce abu ɗaya yake karara: akwai matsalar rashin yarda tsakanin mutane da gwamnatocin su na siyasa, akwai karuwar barazana game da alƙawuran da aka yi wa mutane. Ya kuma bayyana matsalolin tattalin arziki da buƙatu na siyasa da wariya da kuma cin hanci da rashawa a matsayin wasu daga cikin matsalolin da ke haddasa yawan zanga-zanga. Wasu har-hare ta sama da ake zargin daga sojojin Amurka ne ya faɗa wani sansanin mayakan ƙungiyar ISIS a yankin Puntland na ƙasar Somalia, a cewar mazauna yankin. Wani da ya shaida lamarin wanda ya zanta da muryar Amurka kan halin da ake ciki ya ce kusan makami masu linzami hudu aka harba daga wasu kananan jirage marasa matuki na Amurka inda suka afka wani yankin tsibiri a yau Juma'a da ke kusa da ƙauyen Amira mai tsarin kilomita 150 daga kudancin Basaso.
To da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin, kuma anan zamu ja labulan shirin a shirinmu na ƙarshe na daren yau. Sai gobe kuma idan Allah ya kai mu, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da Abul Yahuce wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa. Kada ku manta, za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu a kodayaushe a wayoyinku na salula a kan dandalin VOA ko kuma taka muhawara a shafukanmu na Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumal da ya karanto labarai da kuma Julie Letters Question da ta hada ta kuma bada umarni, sai injiniyanmu na daren yau Craig Bond, ni Aisha Ma'azi ke cewa huta lafiya.